بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيك بدأ كرنت لتاكم في الأربعين النووية أيضا متاشي أو توكام حديثي نترى ونموننا لرباع ومشابقي قوة جماد الآخرة hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda yake daidai da 2 ga watan 6 wato June 2010 hadithin abi huraira radiyallahu anhu
bismillahirrahmanirrahim qala an jahri yahya ibn sharaf rahimahullah na عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال
عبد الرحمن
عن أبي هريرة
عبد الرحمن
بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
Wannan hadithi na tara daga jerin hadithan da malam al-imam an-nawawi ya hada mana na daga kalimu wa jawami al-kalim na manzo sallallahu alaihi wasallam shine hadithi na tara kuma hadithi ne babba kamar yadda dai dukkan sauran hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan hadithai ne musamman kuma suna mana magana akan asalin musulunci da karantarwarsa wanda ba dama a wadatu daga barinsa. Wannan hadithi yace an abi hurairata عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يسي ون حديث بخاري ومسلم ذكر وجوشي عبد الرحمن ابن صخر شيني سنن دا مفي يوم علمان حديثي سكا رجحا دا بسكين سابانين دا سكي أكن سنن أبو هريرة سبو ديا في شهارة دا ونن سنن أبو هريرة سبو دا وتكيان واليكي يوان لكيدة إتا أبو هريرة يظن دا قبيلة دوس شيسا كيسي مسا أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوس kabilar Daus kabila sai da suke cikin jaziratul Arabiya kuma ya musulunta a hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 7 ma'ana rayuwarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga kenan ya kai shekara 3 kenan yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka shine أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يا في دكا صحابا النبي صلى الله عليه وسلم يوى الرواية بعدين قومي با سيسبود لازم تسجى النبي صلى الله عليه وسلم إذن بمن تابا أبو هريرة باشد أيكي وتسناء ديكي ديكي زوا ما يجيني مو أبين سيسبود لازم تسجى دين 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 لمن ذا الله صلى الله عليه وسلم lokacin da sauran sahabbai suka tafi neman abincin su shi yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji komai sai idan yana cikin gidansa sannan ya taba samun wata addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa mutane suna yawan cewa yana riƙe maganarsa koyaushe mai dai sai yake cewa ya zo da wani mayafi ya bude mayafinsa ya ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a wannan zama idan ya tashi ya nade shi to har abada ba zai manta shi ba. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa Abu Huraira yake da ƙarfin hadda duk abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya manta shi. Kuma Abu Huraira yana da wata mahaifiya wanda ya damu sosai akan rashin musuluntarsa, rashin musuluntarta, wato mahaifiyarsa ta haife shi, har ya zo yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma cikin rahmar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a ta musulunta kuma ta musulunta. Abu Huraira za mu ji saboda yawan hadithansa ya fi kowanne sahabi samun suka daga wurin maƙiya addinin musulunci, musamman waɗanda suke so su soki hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka duba irin rubuce-rubucen da waɗanda ake ce ma ‘yan ciranin addini suka yi, wanda a Hausance haka ake kiransu, a Turanci ana ce musu Orientalist, waɗanda suka zo Turawa ne, mutanen Yamma, suka karanta addinin musulunci saboda manufofi irin nasu. Yawwa, to za mu ga cewa sun yi rubuce-rubuce akan abubuwa da dama, daga cikin abin da suka yi rubutu a kansa da suka, babu wanda ya samu sukan irin sukan Abu Huraira. Kila wasu da sun kusan sani daga irin aikin da waɗannan mutane suka yi, waɗanda ba musulmi ba, akwai wani littafi kwanan nan nake ba da labarinsa a wani darasi, cewa akwai wani littafi sunansa Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Hadith An-Nabawi ko li Al-Hadith An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu wani group ne na irin waɗannan Orientalist ɗin, su wajen 50 suka zauna suka rubuta shi kaman index ne, ko ka ce fahrisa na dukkan hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda tara, daga Bukhari da Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa'i da Ibn Majah, Muwatta na Imam Malik, Sunan Musnad na Imam Ahmad da kuma Sunan Ad-Darimi. Waɗannan littafai guda tara suka bi su daga farkon su har ƙarshe. Duk hadithin da kake so, idan ka ɗauko kalma ɗaya daga ciki ka neme ta, domin haka suka jera shi gwargwadon fahrisa, ma'ana gwargwadon harufan hijaiya, alif ba ta har zuwa ƙarshe. Idan kana son wata kalma da ta fara da ha kamar hajji, sai ka je ka duba gun ha, za ka ga hajji. Duk hadithin da ya yi magana akan hajji daga cikin waɗannan littafai guda tara, za su gaya maka ka duba Bukhari, hadisi na kaza, shafi na kaza, ko abin da mujalladi na kaza, shafi na kaza, kuma hadisi na kaza. Ka duba Muslim, mujalladi na kaza, wato volume na kaza, babi na kaza, kaza har zuwa ƙarshe, duk waɗannan littafan tara. Kuma waɗanda suka yi aiki da wannan littafin, kowa ya ba da shaidan da wahala ka samu kuskure. Ɗaliban ilimi da suka yi bahasi, bincike-bincike na rubuta thesis, dissertation ɗinsu ko masters ko PhD, sun yi amfani da waɗannan littafai da wahala ka samu kuskure a ciki, saboda tsayawarsu da itkanin aiki. Wannan abin da yasa na faɗi wannan, saboda nuna mana cewa waɗannan mutanen sun yi aiki, duk da cewa Allah Maɗaukaki sai ya mai da aikin ya zama ya amfani musulunci. Mutum 50 ne dukansu ba musulmi, sai Muhammad Fuad Abdulbaqi da ya taimaka musu wajen tarqimi daga baya, wato wajen sa lambobi ga dukkan waɗannan hadisai ɗin. Da mutumin Germany da mutumin Faransa da na Ingila da Amerika da sauransu suka taru suka yi wannan aiki ɗin na dukkan hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan littafai guda tara. To irin waɗannan mutanen sun yi rubuce-rubuce akan sahabbai da kuma riwayar hadisi. To mutumin da suka fi mai da hankalinsu akan bayanin rayuwarsa, saboda su nuna wato raunin tattara sunna kamar da su suke gani, ko kuma cewa ma ai hadithan nan kawai wani wuri aka je aka kirkiro su, duk aka dangana su Abu Huraira, haka suke so su faɗa. Kun ga wannan ita ce natijar da suka sa, ko ta sa suka ɓata lokacinsu suke wancan aiki. Mu aurinmu bai ɓaci gaba ɗaya ba, saboda ya yi mana amfani wannan littafin, har yanzu akwai shi. Ba dan zuwan kwamfuta da programs da za ka binciki hadithi kawai ya fito maka kamar da internet da sauransu ba. Kafin wannan lokacin babu littafin da ake dogaro da shi wajen sanin inda za ka samu wani hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wannan littafin. Sun yi wannan domin su iya gano, kasan idan kai irin wannan aiki zai baka damar ka fahimci hakikanin yadda hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke. Wannan kuma ya ba su kofa suka gano ashe Abu Huraira ya fi kowa yawan riwaya. To a cikinsu akwai waɗanda suke rubutu a kan rayuwar Abu Huraira gaba ɗaya, suka ne da cewa ai ba zai yiwu a ce mutum ɗaya ya haddace waɗannan abubuwa, wai kiyama shekara nawa ma ya rayu, shekara nawa ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda har za a ce ya kwashe waɗannan hadisai duka, ya yi wato ya ruwaito su. wannan ba don komai ba sai don nufin wato su cuci addini. Haka nan daga cikin masu bin hanyoyi na bid'a iri-iri, wasu wanda sukan soki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ma sun yi irin waɗannan rubuce-rubucen waɗanda suke sukan Abu Huraira da musamman Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, wanda yake ɗaya daga cikin tabi'ai ne na sahabbai. Akwai wani malami Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-Azmi, ya yi rubutun masters ɗinsa a Jami'atu Ummul Qura akan rayuwar Abu Huraira. Shi malamin hadisi ne, da ma'asa shi ma mutumin Indiya ne, ilimin mutane masu ƙarfin kwakwalwan nan da addinin Hindu yake ma ya musulunci, amma Allah Maɗaukaki ya ba shi baiwar zaman wato karatu mai zurfi har ya zama sai da ya yi din na faculty hadisi a Aljami'ar Madina. To risalar da ya rubuta a masters ɗinsa ita ce rayuwar Abu Huraira. Abin da ya yi don yi magani irin waɗannan soki buruzu na orientalist da makamantansu shi ne sai kasa rayuwar Abu Huraira wannan shekara uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kasa ta zuwa kwanaki, ya lissafa ya samu adadin kwanakin da Abu Huraira ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sai dividing wannan akan adadin hadisan da ya ruwaito gaba ɗaya, shi ma ya tattara dukkan hadisan da Abu Huraira ya ruwaito, ya kuma kirga dukkan kwanakin da Abu Huraira ya rayu, sai ya samu cewa idan da a ce wato za a raba hadisan, in aka raba su akan kwanakin da ya yi a duniya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shekara uku, to kullum hadisi biyu kawai ke ɗauka. Kaga ashe kenan, wannan ya ƙaryata wancan result ɗin da waɗancan mutanen suke so su samu na cewa ai yawan hadisan sun yi yawan da ba zai yiwu a ce ya ɗauki wannan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, don haka ƙarya ne, ƙirƙiro hadisan aka yi a wani wuri aka wato faɗe su. Haka Allah yake taimakon addininsa da hanyoyi da dama. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wannan shi ne Abu Huraira. To yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, duk abin da na hana ku daga gare shi nace kar ku aikata, to ku nisance shi. Nan an yi amfani da lafazin itlaqi, ma'ana ba tare da an sa wani kaidi ba, ba a allaka wannan barin haram din ko barin abin da aka hana, ba a allaka shi da maganar iko ba, amma da ya ce wa ma amartukum bihi, abinda na umarce ku da shi kuwa, fa'tu minhu mastata'tum, to ku aikata abinda za ku iya daga cikinsa. Me ba ka fahimta anan? Wannan ya nuna ashe kamar da malamai suke faɗa, umarni da Allah Maɗaukaki ya bayar ya allaka shi, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, an hada shi ne da maganar iko, duk abinda za ka yi in kana da iko ake cewa. Don haka gurgurdan game da alamar ke fada, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wa rai sai abinda za ta iya. Ka kalli dukkan abubuwan da Allah Maɗauki ya wajabta mana ko ya nuna mustahabbi ne mu aikata, zaka ga cewa babu wani abu ɗaya da ya gagare mu aikata. Duk abinda kuma ya gagare wani nau'i daga cikin mutane daga cikin mu, to zaka ga cewa wannan nau'in na mutane an sauke musu wannan abu. Idan musa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janb, kun gane yana cikin ka'idojin da suka zo a wannan cewa kai sallah a tsaye, idan baka samu iko ba kai ne a zaune, idan baka samu iko ba kai akan wato gefen jikinka, ma'ana ka kwanta a kwance, gefen dama shine mai saukin, in kuma gefen dama ne mara lafiyar ka kwanta a gefen hagu, duk yadda zaka iya sallah kai. Kun ga wannan umarni ne mai ai sallah, ku duba fa sallah wanda barin ta ke sa mutum ya zama ba musulmi ba, amma an allaka ta da mai iko, don haka duk abin da ba za ka iya ba sai ka yi abin da za ka iya. Haka nan idan muka kalli abin da ya shafi alwala, idan mutum yana da ciwo a jikinsa an ɗaura masa jabira wato abi bandage wanda ba dama ya iya warware shi saboda ciwo ɗin, idan ya zo ya wanke gaɓuɓɓa ko ina, to wannan wurin an ba shi ikon ya yi mai ya shafa a kai. Kaga nan musulunci bai tsananta masa a ce sai ka warware wannan bandejin ka wanke wurin ba, wanda in ruwa ya shiga cikin ciwon zai iya lalata maka shi. Wannan duk rahama ce ta Allah Maɗaukaki. To duk abin da aka umarce mu an sa shi akan wannan fagen. Haka nan aikin haji, sai aka sashi ga wanda ke da iko kuma ga wanda ke da hanyar zuwa yawa kun ga sai aka daukewa mara lafiya wato rashin lafiyan da take muzmina muzmina ana nufin ciwon da ba a fatan ba a tsammanin ta za a warke to wanda bi yake shi irin wannan hali an sauke masa aikin haji kaga kenan duk saboda rahmar Allah duk umarnin sa an hada shi ne da iko amma hanifa duk abinda aka ce an hana shi to ka kalle shi zaka ga cewa ba wani abu ne wanda yake larura ne a rayuwarka sai ka aikata ba kalle safi duk abinda kake hararo yanzu ka hararo na abinda aka haramta mana an haramta ka ci mushe an haramta ka yi zina an haramta ka yi sata an haramta ka caca duk wannan abubuwan zaka iya rayuwa ba su idan kuma ka shiga wani hali wanda zaka bukaci tilas wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kamar misali mushe da aka haramta ka ci idan ka shiga halin da babu abinci kana cikin halin tafiya mai Allah madauki sai halatta maka cin mushe muddin ba kana tsoron zaka cutu ba sai aka halatta maka ka yanka ka yanki wani abu daga jikinsa ka ci kaga wannan larura ce to shi yasa malamai suke cewa a dukkan abin da Allah madaukaki ya umarce mu aikata sawa'un amra ijabin aw amra istihbabi ko umarni na wajibi ko umarni na istihbabi zamu ga gaba ɗayan su alheri haka ne ko ba haka ka bincika ka ga duk abin da Allah ya umarce mu da shi yace wajibi ne ko mustahabi za ka ga babu sharri a cikin sa shi kuma duk abin da aka hana mu aka ce kar mu aikata shi to za ka ga sharri ne shi kuma wancan alheri ne da ke cikin dun umarni za ka samu cewa alheri ne yana nan ko da ba ka yi niyyar samun lada abin Allah ba ka aikata shi to alheri misali Allah madauki yana cewa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sadaqa da ma'rufi wato aikin alheri da kuma wato islahi gyara tsakanin mutane idan akwai baci tsakanin su kun ga waɗannan menene gaba ɗayan su alheri idan mutum yayi da niyyar ya samu lada Allah madauki zai ba shi lada kuma alheri nan yana nan domin alheri ne muta'addi kamar da malamai suke cewa me ma'anar muta'addi la yaqtasiru ala fa'ilihi bal yata'adda ila ghayrihi bai tsaya ga wanda ya aikata ba alheri ne idan mutum ya aikata shi to bai tsaya ga gare shi shi ba shi wanda ya aikata amma zai shafi wasu mutane misali waɗannan abubuwa sadaqa in ka bayar ai wasu ne za su fa'idanta ko ba haka ba haka nan ma'rufin da za ka yi umarni a yi ka ce a aikata aikin alheri shi ma wani ne zai fa'idanta bayan kai haka nan gyara tsakanin mutane idan wani abu ya faru rashin kyautawa tsakanin su ko babu shiri ka shirya tsakanin su shi ma alheri ne kuma yana tafiya zuwa ga wasu to idan ka kyautata niyyarka kai don Allah me za ka samu lada a wurin Allah idan kuma sannan wannan alherin yana nan an same shi abun waɗannan da kai wa alherin ko sadakar ka bayar ko ma'rufin kai ko islahi amma idan kai ba da nufin Allah ya baka lada ba ma'ana kai don wata manufa daban kai riya don a baka wato mutane su yaba maka kaga zaka rasa lada abun Allah amma kuma me alherin dai yana nan to shi yasa an ka kalli duk abin da aka umarce mu alheri ne ko an yi shi da niyya mai kyau ko ba a yi shi da niyya mai kyau ba shi ko abinda aka umarce mu wato aka hana mu aikata shi zaka gani shi sharri ne ko da akwai amfani a ciki yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas kun ga an hana mu shan giya da caca amma Allah madauki sai ce akwai wani amfani akwai zunubi a ciki amma kuma akwai wani amfani ga mutane kun ga sai ake amfani da lafazin amfani ba a ce alheri ba alheri kan babu a ciki saboda mazarrar da ke ciki amma akwai amfani kuma idan ka lura da dama rayuwar mu ba kowanne abu ne mai amfani yake zama alheri ko ba haka ba don haka idan ka kalli wannan akwai hikima babba a cikin shari'a da aka sa duk abin da aka umarce ka alheri ne duk abin da aka hana ka to sharri ne don haka mutum ya guji wannan abu shi yasa kun ga da aka ce ma nahaitukum anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nahaitukum anhu bai ce da yake fastani buhu bai ce inistata'tu ko ba haka ba amma da yazo kan umarni sai ce wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu malamai suna cewa wannan hadisin yana da wani sababi da ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi huduba sai yake cewa inna allaha farada alaikumul hajj fa hujju cewa Allah madaukaki ya farlanta muku aikin haji don haka ku tashi ku yi aikin haji a lokacin nan sai wani mutum ya tashi yake cewa ya rasulullah a fi kulli am hajjin nan da aka wajabta mana kowace shekara ne ma'ana duk shekara zamu aikata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru bai ce komai ba sai da mutumin nan ya tambaya sau uku sannan sai annabi ya bashi amsa sai ya ce law qultu na'am la wajabat wa lam astata'tu yace da na ce eh to da ya wajaba domin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi abu Allah madauki yana tabbatar masa shi yau ba zai faɗa ba kuma dama sai da umarnin Allah dan ashe kenan da ya ce eh duk shekara kowa sai ya je aikin haji to da ya wajaba haka din wa lam astata'tu huda ba za ku iya ba to wannan shine dalilin da yasa sai faɗi wannan magana yace abin da sai yace da'uni ma taraktukum anan riwayar muslim da muka karanta a wannan littafin ba a kawo wannan lafazin ba cewa ku bar mun duk abin da na shiru ban muku magana akan sa duk abin da kuka ji na shiru akan sa ban ce muku komai ba to ku bar mun shi ku yale ni shi kar ku rika yawan tambayoyi shi yasa a ƙarshe sai yace ma na haitukum anhu duk abin da na hana ku ku daina shi kar ku aikata shi ku nisance shi kwata-kwata abinda na umarce ku da shi kuwa to ku aikata gurgurdan abinda za ku iya sai yace abinda ya halaka waɗanda suka go gabanin ku dama shine irin wannan abun yawan tambayoyi da kuma sabani ga annabawa in umman annabawa sun bada umarni sai su saba kun ga ashe ya nuna yawan tambayoyi akwai wani abu na sharri a cikin sa zamu zo kan wannan magana amma a dunkulen zancen da muke a yanzu shine maganar umarni da hani zamu kula har yanzu a wannan babin malamai suna cewa wannan hadisi din mana haitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fassara sai ta qaulillahi tabaaraka wa ta'ala wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu yau duk abinda manzon ya baku ma'ana na umarni da kuma wani na alheri da kuma ayyukan sadaka da dukiya ne da za ta zo ko ganima ko fai da yake akan haka aka roto aka siyakin ayar yazo amma umumin ta ya shafi duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na umarni to ko aikata shi ku karbe shi kuma ko aikata abinda aka umarce ku da wancan kaidi da ya faɗa mana wannan hadisi gurgudan ikon amma wa ma nahakum anhu sai ce me ha fantahu to ku hanu shi ma kun ga ba a yi masa kaidi da maganar istita'a ba dan haka duk abin da yake haramu ko kuma makruhi to ka bar shi wannan shine zaman lafiyarka da Allah madauki umarni malamai sun kasa shi kashi biyu gurgudan yadda za a kalli nassin gurgudan kuma muta'allaqat inda suke ma'ana abubuwan da suke da alaka da shi nassin ko dai ya zama umarni ne na wujubi ko kuma ya zama umarni na nadbi wato mustahabbi hakanan shi hani ko ya zama haramci ne ko kuma ya zama me karaha yawa dama al-ahkamu shar'iyya guda biyar ne duk abinda zaka samu hukuncin sa a duniya daga cikin hukuncin shari'a dai ne daga cikin abubuwa guda biyar ko wannan hudu wato da halal da abin wajibi da kuma me mustahabbi ko ya zama haram ko ya zama makruhi na hudin da ba ambata ba saboda la ta'allaqu bihi amru shine al-mubah shine abinda aka ce mubahi mubahi shine abinda yajuzu fi'luhu wa yajuzu tarku zaka iya aikata shi zaka iya barin sa kuma babu uquba akan wanda ya aikata babu kuma abin nan jaza'i akan sa ba lada ba abu dai da yake ya halatta to duk hukuncin shari'a sune wadannan dama wato guda biyar su ake ce ma al-ahkam al-khamsa ina fata mun gane ko kuma ce ahka al-ahkamut taklifiyya yawa ahkamu akwai ahkamul wad'i akwai kuma ahkam at-taklifiyya ahkamut taklifiyya sune wadannan guda biyar to anan malamai suna da wasu mabahis da yawa wato bincike da suke duk akan wannan hadisi din suna cewa tsakanin umarni da hani wanne ne yafi karfi a wurin Allah madaukaki wanne ne Allah yafi so ayi aiki da shi hani ko ba umarni to ko wanne kuka faɗa malaman sun faɗe shi wannan kashi biyun haka suka rabu wasu suka ce hani yafi karfi dalilin su shine wannan hadisi din
cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai hada abinda magana istita'a ba cewa aka duk abinda na hane ku fashani buhu ku hanu kun ga babu kaidi saboda girman abinda aka hana kar a aikata shi a shi ko umarni sai aka ce ku aikata gurgudan iko sai suka ce a to shi gashi kenan hani yafi umarni karfi wasu malaman kuma suka ce a umarni yafi karfi na farko saboda da shine ake samun yardar Allah to ajida shi ma hani in ka hanu zaka samu yardar Allah sai suka ce amma ai mukalli umarnin da Allah madaukaki ya fara bayarwa shine umarnin mala'iku wanda shedan na cikin su a lokacin cewa su yi sujada ga annabi Adam barin wannan umarnin shine ya jawo dan Adam bai zauna aljanna ba kaga ashe bin umarni yafi muhimmanci wannan abin nan haka isi hadis kenan da suka kawo abu da dalilai dai da yawa wasu malaman su ce wannan shine yafi wasu malaman su ce wannan yafi a wasu shi yasa wasu suka ce ga kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba wa na bi taba kusanta ta da wani abu da nafi so ba irin ace ya kusance ni da abin da na farlanta akan sa kaga wannan ya nuna ashe aikata farilla yafi wato barin wajibi yawa duk da dai kowanne wancan in ka bar wajibi a in ka bar haram za a baka lada in ka bar shi baka aikata ba da niyyar ka samu lada zaka samu lada haka nan idan kuma ka aikata abin da aka umarce ka zaka samu lada to Allah ya samu dace kowanne ne dai malamai sun faɗe shi daga cikin abubuwan da ke da alaka da wannan wato babi din nan yana cewa ma na haitukum anhu fastanibuhu mun magana ko ma amartukum bi fa'tu minhu masatatu yace fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim abinda ya halaka waɗanda suka zo gabaninku al'ummomin da suka zo gabaninku ku musulmi shine yawan tambayoyin su yawan tambaya واختلافهم لكم سابانين سوء على أنبيائهم أكن النبوان سوء معنى سابانين أكن النبوان معنى النبوان سوء بعد أمرني سيكو ينا سوء سيكو جيكو بنا معنى سابا مسوء أنا نفين كو سابا النبوان شيء ساء شيكي نن إذا كان سن زمن الله فيها كبير أمرني كرك سابا النبوان سننكما إن أكا هناك كهنو سننكما كسولا لا أبند بأتي ما قومي أكن سبقي ما كيشوه mun fahimta to malamai amma anan sun yi maganganu suka ce wannan hadisi ana magana ne akan lokacin saukar wahayi yawa lokacin saukar wahayi domin Allah madaukaki ya wajabta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan manzo ka isar da abinda Allah madaukaki yayi wahayinsa a gare ka in baka yi ba kuwa to baka isar da sako ba ma'ana za a dauki hukuncin cewa in ka rage wani abu baka bada shi ba baka isar da shi ba to kamar baka isar da dukkan sakon ba mun fahimci wannan wannan ya nuna ashe annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan duniya ba sai da isar da sako shi yasa malamai suke cewa ai idan mutum ya zo da wata ibada wadda manzonmu sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba yace zai bauta wa Allah da ita kamar ya tuhumi annabin ne ya manta bai sa wannan abun a cikin sakonsa ba domin bai bar wannan duniya ba sai da ya faɗi duk abin da aka aiko shi in ba mu sami wannan abin da aka fito da shi sabo din a cikin wannan sakon na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna kenan ashe baya cikin wancan sakon don haka ba za a bauta ma Allah da shi mun fahimci wannan yawwa to tunda ko wannan wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako to duk abin da ya shiru a kansa bai fada ba to ba shi abin da yake wajibi a fadi shi yasa a rayuwarsa in ya shiru bai sai muku komai ba kar ku yawan tambayoyi akai shi yasa muka samu sunnar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama annabi da suka san waɗannan ka'idoji sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in al'ada su ita ce suna tsoron su tambaye shi wani abu har sukan je su samu wani balaraban kauye domin laraban kauye in sun fito daga kauyukan nasu kun san shi balaraban kauye yana da gaggawa haka da ci da zuci da rashin irin girba abin nan to ka kira shi wauta hakan ina in ba na son kira shi wautan da girma masahaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ana fadar su wato dabi'ar mutanen kauye yawa duk inda ba kauye yake ko da balarabe ne ko ba balarabe ba za ka samu irin wannan tare da shi ko ba haka ba yawa to idan suka zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji har ta kiran su irin kiran da suke masa ya Muhammad haka suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda daiman suke tare da shi zaka ya Rasulullah ya Rasulullah da lutufi da sausasawa da girmamawa domin har ake ba mu labarin cewa saboda girmamawa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai in suna gaban sa tsuntsu zai iya zuwa ya hau kan hulat ko kan rawanin daya daga cikin su ya nutsu ya yi abin da zai yi ya motsin sa ya yi wutsa ya abin nan sautin nan nasa yawa ya fidan sa ya mai ya tashi kuma ya tafi saboda nutsuwar da suke da ita a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda girmama shi ba sa so su yi wani motsi da zai saba masa to amma in balarban kauye ne fa yana zuwa zai tutture mutane tattaka waɗanda suke gabansu sai ya zo gaban Annabi ya Muhammad haka zai ce sai kuma ya zauna ba ni labarin kaza shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama a kasancewar yafi kowa ladabi duk wata halitta da Allah madaukaki ya bai wa kyakkyawan hali to bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hakuri duk irin kaushin da suka zo da shi sai ya hakura sai ce ya akai wani ma ya zo wata ran yana Annabi sallallahu alaihi wasallama bai na binsa bashi a shi yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallam bashi me ya aikata ya kama wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba kai yanzu in kai ne ya kama wuyan me za ka yi to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi mu dabi'a da aka kama wuyan har sai da fa'idan sa ya fito sallallahu alaihi wasallam ku duba wanda zai aikata wannan aiki sahabbai suka kansa sai sai ku saura ku kyale shi haƙƙi ne da shi a kai kuma a lokacin nan yayi umarni a bada haƙƙin sa shikenan magana ta kare kaga irin girman abin da dan adam zai iya samu kenan na hakuri ko ba haka bane yawa to idan haka a misali abin da ke so kai gare shi shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suka je bayan gari su tari wani mutumin kauye su lakkana masa wata tambaya in suna so su tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su suna girmama shi suna tsoron wannan abu kuma ga Allah madauki dama yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha suna tsoron wani abu su saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su saura sai su je su nemo balaraban kawai sai ta ce da Allah ka tambayi Annabi kaza da kaza su kuma sai su zo su zauna suna ji sai a tambaye shi sai su ji amsar sai su fari ciki wannan duk menene saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa malamai suka ce wannan magana ana abinda ake nufi da hana tambayoyi a zamanin wahayi domin zamanin wahayi duk abinda baka ji an faɗe shi ba to ba cikin shari'a ma'ana bai zama wajibin Annabi ya isar da shi ba zai zo daga baya ila Annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya san cewa malamai za su yi aikin su na ijtihadi su karanta nususin da suka go da magana akan wasu matsaloli ko hukunce-hukunce in wani abu sabo ya zo sai a kalle shi kuma a kalli nasoshin baya sai a yi abin da ake ce mai ijtihadi a yi kiyasi yawwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lokaci zai zo za a yi wannan yawwa shi yasa malamai suka kasa ilmomi a zuwa kashi-kashi daga cikin ilmomin akwai ilimin abin da yake za ka yi tambaya ne don ka yi aiki da shi suka ce to wannan ya halatta mutum ya tambaya a kai mun gani duk ilimin da kake so ka yi tambaya don ka yi aiki da shi to ya halatta a kowane yanayi ne ka yi tambaya wannan mun gama da zancen lokacin wahayi da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mummunan yanzu da kuma zama a gaban malamai ana karatu ko kuma a je a tambaye su akan wani abu to tambaya idan ta zama tana da alaka ne da wani aiki da zaka aikata to wannan ya halatta kai tambaya ba matsala akan ta ko yaushe ka tambaya yawa sallaka ce kana tsoron ta baci ka aikata kaza kana so ka tambaya yaya abin da ka aikata kuskure ne ko daidai ne wannan a kowane lokaci ka je ka tambayi malamin da ya sani akwai kuma abubuwan da zaka sani ne domin ko kai ka ilmantar ko kuma dai ka san yaya matsala take saboda bincike da ba ta wannan ita ma ta halatta kamar ko alkali ne mutum ko kuma mai bincike ne ko mai rubuce-rubuce yana so ya san wani abu saboda wannan rubutu da yake malamai suke ce shi ma wannan ba matsala a kashi na uku ita ce tambayoyin da mutum zai zo yayi ba su da alaka da wani aiki da aka wajibta masa ba a ce an neme shi da ya nemi wannan ilimin ba zancen abin ne ya taso ba abin ma ba a yi shi ba kwata-kwata irin tambayan nan ce ta cewa da kaza zai faru me zai faru me hukuncin kaza inda zai faru to wannan malamai suka ce an haramta irin wannan tambayoyi ma'ana an hana mutum an hana kai mutum ya yi irin wannan tambaya ga malami. Akwai kissoci da dama daga magabata akan irin wannan mabu'in cewa ba a tambaya akan abubuwa da ake ce musu ghalib, tambayar da mutum zai yi imma dan kawo rigima ko kuma yan kure, kamar ya kure malami ya ce bari ya tambayi ya gani ko malamin nan dai yana da karatu ko ba shi da karatu, sai a ce ina hukuncin kaza da kaza, a tambayi abin da ba shi da alaka da wani aiki da zaka aikata, ko kuma a ce wata tambaya ce kawai abin da kake so. Ka san akwai ra'ayoyin malamai da yawa, kai ma ka taba ji, bari a ga wannan sabon malamin da ya zo garin nan shi me ra'ayinsa, misali ne kuma yana faruwa a kowane gari, yawa sai a zo a ji shi kuma me zai ce akan wannan matsala. To duk waɗannan abubuwan suna cikin irin tambayoyin da ake hanawa. Yawwa, mutum ya tambaye su don Allah, saboda mai saboda tana da alaka da abin da zai bauta wa Allah da shi. Yawwa, amma haka kawai don ya gwada ko don ya abin nan, shi ne malamai suka yi hani akan sa lokaci mai tsawo. Saboda fa'idar wannan akwai yan wasu athar da wasu kissoshi da suka faru da maganganu kuma na magabata, wato zamanin sahabbai da tabi'ai, da na ga ya ban sha'awa a cikin wato littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab, na so in karanta mana wasu daga ciki don amfaninmu a yau da kullum. Daga cikin abinda suka ruwaito, arwato daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu dhakara fitanan takunu fi akhir az-zaman, ya ambaci wasu fitinu da za su faru a ƙarshen zamani, cewa akwai fitinu iri iri za su faru a ƙarshen zamani. Fa qala lahu Umar, sai Umar radiyallahu anhu yace da shi, mata zalika ya Ali, yaushe wannan abu zai faru ya Ali? Qala, sai yace, idza tufuqqiha li ghayri ad-din, in aka nemi ilimin fiqhun addini, nan ba yana nufin fiqhu ka kalli ma'anar fiqhu abu islahi malamai, ma'ana fiqhu ilimin hadisi da sauransu, a'a, neman fahimtar addini shi ake nufi da at-tafaqquhu fid-din. Yawwa, idza tufuqqiha li ghayri ad-din, in aka nemi ilimin addini ba dan addinin ba. Yawwa, ko dan neman daukaka, ko kuma dan misali mutum a ce wata ran shi ma ya zama ba wanda ake ambata sai shi, ya zama wannan ita ce niyya haka a zuciya, to in aka samu irin wannan, to wannan suna cikin fitinun da za su zo su faru a ƙarshen zamani. Wato ulima li ghayri al-amal, kuma aka nemi ilimi domin ba wai domin ai aiki da shi ba, aka nemi ilimi ba dan me ba, ba dan ai aiki da shi ba. Yawwa, waltumisati dunya bi ghayri al-akhirah, sannan aka nemi duniya ba tare da lahira ba, ya zama mutum hankalinsa gaba ɗaya kawai neman duniya ba tare da lahira ba. Ya ce wannan shi ne lokacin da za a sami irin waɗannan wato fitintunun, Allah kiyaye. Akwai wani ƙaulin kuma suna cewa wa an ibn mas'udin annahu qala, Abdullah ibn mas'ud arwato daga gare shi yana cewa, kaifa bikum idza labisatkum fitnatun yarbu fiha as-saghiru wa yahrimu fiha al-kabir, yaya za ku aikata in lokacin da wata fitina ta faru a cikinku, wata fitina ce wadda yaro karami zai girma saboda ita, sannan kuma tsoho ya ƙara zama tukuk-tukuk, wata takhadhu sunnatan, har a riƙe ta sunna. Ita wannan fitinar wani abu ne zai zo mutane su ɗauka ma shi ne sunna. Fa idza ghayyirat yawman, da wata rana wani malamin sunna zai zo ya canza wannan abun ya mai da mutane kan sunna, sai a ce haza munkar, wannan ya aikata mummunan abu, saboda mutane sun riga sun saba da wancan wato marar kyau din. Qalu, sai suka ce, wa mata zalika, yaushe wannan abu zai faru? Qala, sai ibnu mas'ud ya ce, idza qallat umana uku, lokacin da masu amana daga cikinku suka yi karanci, babu masu amana da yawa a cikinku, wa kafurat umara uku, kuma masu shugabanci a cikinku su ma suka yi yawa, kowa na sha'awa, kowa na da'awa, kowa yawa, wa qallat fuqaha ukum, masu fahimtar addini a cikin ku suka kadan, ma'ana aka rasa malamai na haƙiƙa wanda suka san addini, sai masu da'awa, cewa da'awa ina nufin ba wa'azi ba, ina nufin masu wato raya cewa suna da ilimi. Wa kafura qurra'ukum, kuma makaranta waɗanda ba su san ma'anar karatu ba a cikin ku suka yawa, wanda su ake ce ma qurra, yawa, wanda kawai ba abinda suka sani illa wato a haddace ba tare da an san ma'anar wato wa abinda ake haddacewa ba. Yace su ma waɗannan watufuqqiha li ghairi ad-dini kuma aka nemi ilimin addini ba dan addinin ba waltumisat ad-dunya bi amali al-akhirah aka nemi duniya da aikin lahira mutun yayi aiki aikin da yake neman ladan lahira ake da shi amma yayi ne don ya samu duniya dan da ma su karbe shi dan ya samu kudi amma kuma ta hanyar addini to in waɗannan abubuwan su ma suka yawa yace to a lokacin nan wannan irin fitinu za su yawa kuma lalacewar al'umma yazo Allah ya shehu yace wali hada al-ma'na كان كثير من الصحابة يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها. سبوا دائرون وانا أبو ديوة دقسين صحابي دتابعي مكروهين أبونسو باسا سان أزوء تنبي أبون دبي فالوبا شيسا أنا سيبو تومن وصو حديثي ديوة أكان واتو إلين أبو بوان دوسا سكن زو وانلو كسي واني أزوء إمام مالك يتن بيشي ميهو كنتين كذا shine yake yace da shi akana hada wannan abun ya faru ne sai shi a bai faru ba sai ce to ka tafi ran da ya faru sai ka go ka tambaya sai mu ga wannan abun an ruwato shi daga dayawa daga cikin na kokarin alisa ba adadin suna da yawa waɗanda suka faɗi irin wannan magana ta al-Imam Malik ibn Anas don haka baya cikin wato kaida ta neman ilimi mutum ya tambayi abinda ya san bai ma faru ba so yake kawai ya ji ra'ayin shi yasa ake cewa masu irin wannan ra'ayin yan ara'aita a da can a zamanin tabi'ai da kuma har zamanin tabi'an tabi'ai irin su Abu Hanifa tabi'ai irin su Abu Hanifa da tabi'an tabi'ai irin su Malik har zuwa su zamanin Shafi'i ana yawan irin waɗannan matsalolin a zo a zauna a tattauna akan abubuwan da ba su ma faru ba shi yasa ake cewa sai mutum ya zo yana cewa ara'aita law waqa'a kaza la kaza ara'aita law waqa'a kana ganin da a ce kaza da kaza zai faru to shine aka sa masu irin wannan abun yan ara'aita shi yasa malami suke cewa wato idan mutum wato yau kada mutum ya zama cewa yana tambaya akan komai yau har matsaloli irin na tattauna harkoki tsakanin daliban ilimi su zauna su rika tattaunawa ta addini idan ta zama ana yi ne domin wato a ƙara wa juna ilimi a fahimci abin da ba a fahimta ba saboda wannan ya kawo abin da ya karanta wannan ma ya kawo abin da ya karanta sai a ƙara juna suka ce wannan daidai ne ba matsala amma idan kawai wasa kwakwalwa ne abin da bai faru ba kawai wannan saboda a koyi jidali da musu to addini ba a yin musu a kansa yawwa addinin musulunci game da magabata suka faɗa ba musu bane in ka sani ka faɗa in baka sani ba bakinka alefu game da Hausawa suke cewa sai kai ma ka je ka tambaya ka nemi ilimin wannan abu Allah ya samu dace daga cikin irin waɗannan abubuwa har yanzu lokacin akwai saura ko yawwa akwai saura wa kana Zaid ibn Thabit mun san shi babba daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma marubucin Al-Qur'ani idan su'ila an shay'in an shay'in in an tambaye shi akan wani abu shi ma ya kulu yakan ce kana hadha wannan abun ya kasance ma'ana an yi shi fa idza qalu la in suka ce a'a qala da'uhu hatta yakuna ku bar shi har sai ya kasance in an same shi an aikata wa qad ruya an sanabihi an muawiyata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu na'a anil ughlutat shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan ughlutat ghulutat shine kawo abubuwan wato da ba su faru ba ai tattau a kawo su don cewa da za su faru shi akwai hani na annabi sallallahu alaihi wasallam akai ma'ana ya kaza zai faru inda za a ce za a yi kaza yawa to malamai ba sa son wannan sun fi so ka ba su tunda Allah madaukaki ya ba su dama su yi istihadi lokacin da abin ya faru kuka rasa yadda za ku yi sai ku kawo musu sai su zauna wannan ya kira wannan sai su ake so a yi irin body na fatawa din nan yana da kyau yawa mun kun ya zama cewa mutum da zai zauna ko wace tambaya ya ce ya san amsarta to a rika sa wani gudu na fatawa lokaci za a kawo musu sai su zauna su ce da Allah ko akwai wanda ya karanta wannan matsala kan kaza in zai ce eh ni ina ma da littafi da na taba siyowa ko na taba karanta akwai wannan matsala shikenan sai a duba sai a ga maganin malami kun ga an samu abin da zai fatawa in ku ka zauna kai kadai kana ganin ka gamsu to zaka sa rayuwar mutane da yawa ne a cikin hadari da abin da ka sani wanda bai gami ko ina da ko ina ba in ka faɗe shi sai zama cewa in kuskure ne kaga mutane sun shiga kuskure in kuma daidai ne alhamdulillah to Allah dai kyauta waɗannan abubuwa din suna da yawa ƙwarai da gaske a ƙarshe akwai abin da na so mu karanta na fa'idojin da suke cikin wannan hadisi don wani maganganu suna da yawa malam ibn rajab yayi aiki sosai ya kawo mana maganganu masu kyau ina fata daliban ilimi za su koma ga wannan littafin su fa'idanta ko zai kara musu insha Allah la dubban neman ilimi da kuma yadda ake tambayar malamai da irin waɗannan masaloli a cikin littafin dake hannunku na wannan sharhi na malamai hudu akwai wasu abubuwa na fa'ida na wannan hadisi da muka karanta wanda Sheikh Al-Uthaymeen ya kawo ina so mu bi su saboda fa'idar da ke ciki kawai shi kenan sai mu tsaya kan wannan hadisi yace fa yustafadu min hadha al-hadith a gargashin wannan hadisi a gaskin fa'idojin da za a samu a wannan hadisi din Sheikh Al-Uthaymeen yake cewa وجوب اجتناب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه واجبين متين يجوجي يعني سنشي ابن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يهني أكل وكذلك ما نهى الله عنه من باب أولى تندى هن من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما هكي يجي شوى واجبين أبوجي ابن يهني توتين اسمي أشينا ألا ما يا ما في سنشنتر هكذا مغاني imana in Allah yayi hani akan wani abu to tilas guji wannan abu din wa hadha ma lam yadulla dalilun ala anna an-nahya lil karaha wannan haka ne ma'ana tilas ne wajibi ne mu ne sanci abin da aka hana sai dai idan wani dalili yani muddin dai wani dalili bai nuni kan cewa wannan hani din na karaha bane na karhanci bane yawa thaniyan أنه لا يجوز فعل بعض المنهي عنه بحالات با متين واتو يا أيكتا وني بانغالي وني ساشي نا أبن دا أكا هنش بل يجب اجتنابه كله ومحل ذلك ما لم يكن هناك ضرورة تبيح فعله معنى كذا متين يقول شيء أن أنا أبو كذا سيسي تبري tunda abun yana da tasalsulin ya koshi abubuwa da yawa bari in yi rabi in bar rabi yawa saboda me nassin da yazo cewa aka yi fajtanibuhu ku bar shi shi hu innal lamiri ne ya udu ala shi wannan abun tunda ko ya koma gare shi ya koshi gaba ɗayan sa ne duka ajza'in sa daga farkon sa har ƙarshen sa kaga kenan ba kamar umarni ba ko in umarni ne zaka aikata abinda zaka iya ka bar wanda ba zaka iya ba yawa amma hani gaba ɗaya zaka bar shi
ngani sono
na uku ko wujubu fi'li ma umira bihi wajibcin umma wato aikata abinda aka yi umarni da shi duk abinda aka bada umarni akai to ka aikata wajibi ne wa mahallu zalika ma lam yakum dalilun ala anna al-amra lil-istihbab inda za a gane wannan kuma shine idan dai babu wani dalili da ya nuna cewa wannan umarnin na mustahabbanci ne malamai suna da hanyoyin su da suke gane wannan umarni na wajibi ne ko wannan umarni na mustahabbanci sabon wannan kuma ilimi ne da ba wato malamai ne suke da shi sai sun hada nasoshin da suka zo a wannan babin ko da wasu hadisi a wannan babin ko kuma wasu qara'in na lokacin da abin ya faru ya akai yawa akwai wata matsala da malamai suka faɗa a gargashin wannan hadisin ita ce halil amru يفيد التكرار وان اباب اصول الفقه متينا كرن جاي سان اكو wannan masala din cewa idan akai umarni cewa a aikata abu shin za a fahimci cewa wajibi ne a ta aikata shi lokaci lokaci ko ku kawai mujarradu al-amri la yadullu ala hada to mu barwa daliban ilimi wannan masala akwai masaloli da suke da alaka da irin wannan halil amru lil wujubi هل الامر للفور او للتراخي بشي ما وانا مسالولي ني ودند سكا كرنت باب اصول الفقه لا سنش ابو نهدو انه لا يجب على الانسان اكثر مما يستطيع تو با باب با ابنده yake yafi karfin abinda zai iya ba a wajibtawa mutun shi ma'ana ana wajibtawa mutun abinda zai iya ne kawai la yukallifu lahu nafsan illa wus'a نبيار سهولة هذا الدين الإسلامي. لكن كم فائدة دام سامو أن حديث أقوي سوقي ومن الدين. هو معناه وان ذكرن توان حديث يفهم شيء زي يكبر هو جاد شيء ودنونا ومتعني مسلمين سينا دسوقي. توا. سبوا دمي حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه. domin zamu ga cewa ba a wajabtawa mutum ba sai abin da zai iya kaga babu saukin da yake wannan da mutum zai karanta addinin yahudawa yaga irin wahalar da take ciki wallahi zai gode ma Allah idan ya zama shi musulmi yawa wanda ya san wancan addinin ya san yadda suke rayuwa yaga kuma irin abubuwan da ake da suka dora ma kansu zan ce ba wai Allah mun yake dora musu ba akwai wanda aka dora musu din saboda ta'annufin su yanzu misali daga cikin abu hadithan akwai istoshin da ake kawowa ko kuma abin da ake kawowa dangane da wannan hadithi na ani akan tambayoyi banu isra'ila ba su ne Allah mun yake ba mu labari inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara ko da sun je sun kama kowace saniya sun yanka ta da magana ta kare amma sai suka tambaya wace iri ce meye launin ta ya take sai kuma Allah madauke ta shaddada musu saboda wannan tambaya kun ga ashe lalle yawan tambaya ba shi da amfani amma wannan kuma yadda muka yi magana ba a ce kar kai tambayar abin da ya shige maka duhu na addinin da zaka yi aiki da shi ba yawa abin da zaka yi aiki da shi shine aujab abu na yau a cikin wannan inda yanzu ko faman lam yastati salata qa'iman wanda bazai iya salla a tsaye ba salla qa'ida sai a zaune wa man lam yastati qa'idan wanda bazai iya a zaune ba ma salla ala jambin sai akan wani gefen ko sashin jikin sa na dama ko na hagu wa man amkanahu an yarka'a falyarka wanda zai iya ruku'u yayi ruku'u akwai kuma saboda ciwon baya bazai iya ruku'u ba sai kuga ya zauna akan kujera sai yayi imai wani zaman ma akan kujerar bazai iya ba yana kan ganin asibiti wannan shi yasa yake da muhimmanci mutane su san idan sun je gaida mara lafiya yana cikin abin da yake da amfani yadda zaka koya masa yadda zai sallah mutane da yawa suna zaune suna jinyar mara lafiya wannan abin ba cikin abin da ya dame su haka likitoci su ma na da muhimmanci su san waɗannan irin hukunce-hukuncen saboda akwai lokacin da za a hana masu ziyara zuwa gun mara lafiya ko ba wanda yake gani sai ma'aikata masu bashi magani da kuma likitoci ya kamata shi likitoci su san irin wannan hukunce-hukuncen domin za su ce ga yadda za ka yi sallah a jingina shi a jikin bango ya kalli alƙibla in ba zai yiwu ba ko ba sa ko su suka ba da dokar kar a motsa shi to a bar shi in dai ana magana yana fahimta to a ce ka yi sallah wani zai ce to ya zan yi sallah haka sai a ce ka yi tunani ga finin ka yi alwala ya yi alwalar da tunani duk ya halatta in yi alwalar da tunani a ce za ka iya karatu za ka iya cewa Allahu Akbar kuma kai karatu ya ce eh za ka iya motsa hannu ka sa shi daidai kunnen ka ce Allahu Akbar ya ce eh in ya ce a'a a ce to bashi ka bar daga hannu za ka iya cewa Allahu Akbar ka ce eh Allahu Akbar za ka iya karanta fatiha eh sai a ce to karanta haka nan zai sanna kun ga wasu ba su san waɗannan abubuwan sun ɗauka kawai mutum ba shi lafiya a shi kenan ran da aka fito daga asibiti kuma sai a tara muku ba haka ba ne in dai mutum hankalinsa na jikinsa to ku gaya masa zai iya yin sallah ko wanda ake kawo musu abubuwan yin bawali su yi da bayan gida duk a cikin wani dan baho din nan da ake barwa asibiti ko a irin wannan halin mutum zai iya sallah ko a cikin kazantar yake in lokacin yayi kar a ce wai sai an gama sannan a wanke a tsaftace sannan a yi inna salata kanat alal mu'minina mene kitaban ay wajiban sannan me mawqutan abin yi wa lokaci tunda aka rataye ita da lokaci to ashe lokacin nan yana da muhimmanci duk lokacin da lokaci yayi to sai a yi ta amma kuma wannan ya nuna me saukin addini yawa tunda abin ladan da mutum zai samu in ya kyautata niyyarsa yana kwance ba zai iya motsin nan ba kawai da tunani zai yi ya kada idansa ya yi kasa da shi ya tsakaita shi shine ruku'u ya yi kasa da shi shine sujada to ladan da zai samu daidai yake da wanda ya zo ya yi da tsayuwa da kuma ruku'u cikakke da sujada cikakke saboda kyakkyawan niyya kun ga ashe abin sauki ne kuma wannan addini namu addini ne mai rahama nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yumitana alaihi yake kuma cewa na shiga wani shafin ko yawa wa man lam yastati qa'idan fala jambin wa man amkanahu an yarka falyarka yawa wa man la yumkinuhu falyu'min bil ruku'i wanda kuma ba zai iya ba to yi ima'i ima'i shine ishara nuni yawa ya nuni da ruku'i din wa hakaza baqiyatu al ibadati haka nan sauran ibada duk abinda ba zai iya ba yayi gurgudan abinda zai iya sauran kuma an yafi masa ya ati al insanu biha bimastata minha bima yastati zai zo da abinda ma'ana ya aikata abinda zai iya na bakwai annahu la yanbaghi lil insani kafaratu al masail bai kamata ba ga mutum ya rika yawan tambaya duk da dai malamai zaka ji suna cewa daga cikin alamar dalibin ilimi sosai mai sanya ilimi to idama yana da lisanun sabulu ko wato wani harshe mai yawan tambaya nan saboda dalibin ilimi ai mun ji matsayin dalibin ilimi tambaya yake dan ya karu saboda na makaratu yake yana cin karatu zai na karanta kaza amma ban fahimci me ake nufi wannan ba shi da matsala shine ya shiga kan layi na biyu ko da muka ambata cikin kashin da aka yi cewa mai bincike mai karatu zai wannan ko kuma mai alƙalanci da makamantan su wanda yake so ya san wata matsala ko da ba dan shi zai aiki da ita ba dan ya santa ko dan zai karantar da mutane duk wannan ba laifi yayi tambaya kafaratul masail lianna kafaratul masail domin ko yawan tambaya wala sayyama fi zamanil wahyi musamman ma a lokacin da wahayi yake sauka ربما توجب تحريم شيء لم يحرم wannan zai iya kaiwa ga a haramta wani abu da ba haramta ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa sirga mutumin da wato zai tambayar da za ta jawo a haramta wani abu da ba haramun bane kun ga wannan matsala ce yawa ma'ana yawan tambaya yakan kai ga abin da ba haramta ba lokacin wahayi ko sai Allah saukar da aya ce a to shikenan zai haramta muku kaga jawa mutane matsala Allah ya kyauta to wannan lokacin ya wuce yau sai yake cewa au ijabu shay'in lam yujab ko kuma a wajabta wani abu wanda yake ba a wajabta shi ba wa inna ma yaqtasiru al-insanu fi su'ali ala ma yahtaju ilayhi faqat amma mutum ya takaita ga abin da yake bukata abin da kake bukata mun san malami suna kasa abubuwa irin wannan zuwa ga abu suna cewa akwai hajiyat akwai daruriyat akwai kamaliyat akwai tahsiniyat wasu suna cewa ko su ne kamaliyat ma'ana hajiyat abinda kake bukata amma ba za ka shiga cikin matsala ba idan baka samu abun ba bukata ce mai tsanani kake bukata akwai kuma abinda ake larura ne in ba shi za a shiga matsala to ne shi ake ce ma daruriyat akwai kuma abinda ake kawai a dakin abu ne ya kyau to su ake ce makamaliyat mun gane waɗannan abubuwan idan ana hukuncin shari'a sai an kalli waɗannan abin da yake bukata ce ba ta tilas ba to wato ba a neman ka da shi sai ka kyale shi ko kuma wanda yake kana bukatar sa kai ya bukaci kai tambaya akan kaza to sai kai tambaya yawa sawan ko larura ne ko haja na takwas kuma na kusa da karshe anna kafaratul masail wal ikhtilaf ala al anbiya min asbab al halaki cewa yawan tambayoyi da kuma sabawa annabawa yana daga cikin dalilan da suka jawo wato halakar al'umma kama halaka bidalika man kana qablana kamar da waɗanda suka zo gabanin mu suka halaka abu na ƙarshe at-ta'diru min kafaratil masail wa ikhtilaf wato tsoratar da mutane akan wato yawan tambayoyi da kuma sabani lianna dalika halaka man kana qablana domin wannan shi ya halaka waɗanda suka zo gabanin mu fa idza fa'alnahu in muka aikata shi fa innahu yushku an nahlik kama halaku domin muna aikata waɗannan abubuwa ya kusa a ce ma'ana za mu iya kaiwa ga mu halaka kamar yadda su masu halaka Allah madaukaki ya tsare ko wace irin wato matsala daga cikin tambayoyi gurguje wannan yana tambaya akan malam menene hukuncin mutumin da ya kashe wanda ya zagi annabi ba ta fuskar hukunci ba wanda ya kashe wanda ya zagi annabi amma shi ba mai hukunci bane shugaban al'umma zai masa ta'ziri ma'ana dan nan gaba kar ya kara saboda kar ya kai ga wani abu sai dai idan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani an yi irin waɗannan abubuwa amma tunda a zamanin sa ne ya bar abin ya halatta wani bawan Allah makaho ina zaune da bai wasa ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lalube ta sai da ya same ta ya kashe ta kuma ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa komai ba saboda ya san hukuncin wanda ya kashe shi haka ne amma a lokacin da idan ya zama cewa irin wannan abun shi wanda malamai shi suke ce ma iftiyati a larabci sunansa iftiyati al-iftiyat ala wali al-amri iftiyati shine shi shigi ka wuce gaba kai hukunci a madadin shugaba bayan ba shi ya saka ba yawa sai ka ma'ana a aribakin shugaba a je a ce yayi hukunci ayi kaza bayan bai umarni da wannan abun ba bai hani akan sa ba wani shi ake ce mai iftiyati a irin wannan duk da hukuncin wannan mutumin da ya zagi annabi shine a kashe shi in ya zama zai iya kaiwa ga wata fitina da za ta faru to kar a irin wannan iftiyati din kuma wannan shine bid'a ce ba a dauki abun akaiwa masu hukunci su ga su hukunci domin gudun abun da zai iya biyo bayan abun na fitina. Amma in mutun ya aikata wannan abu ko da ne cewa wannan fa shine hukuncin Allah, to idan dai har zai iya kaiwa ga fitina to yana da laifi. Mun fahimci wannan? Yawa. Amma in ba haka ba, wannan abun shine hukuncinsa, kuma a wurin Allah ba za a samu wani laifi ba sai idan akwai waɗancan wato matsaloli ɗin. Kuma wannan abun ya kamata a ce an kalle shi, ma'ana kada mutum ya zama yana ɗaukar doka mai a hannunsa. Wannan shine abin da ake nufi, domin aka ce an ba wa kowa ya irin wannan hukunci. Kamar yadda ke faɗa a kwanaki cewa wata rana wani kawai zai iya zuwa ya samu abokin gabarsa, sai zo ya ce mana ai annabi ya zaga. Kawai sai a same shi ya ɗaga gatari ya sara masa, me ya faru ai annabi ya zaga? Ko ba haka bane? Kun ga ba za a zauna lafiya ba. Don haka bai halatta irin waɗannan abubuwa. Yawa, duk wanda ya aikata ya ga wannan irin abu an same shi ko an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kai ga masu hukunci, kar ya damu da cewa za a yi hukuncin nan ko ba za a yi ba. Wannan ba shine aikin sa ba. Ina fatan mun gane. Yawa, domin shi kansa abubuwan da muke faɗa din nan gaskiya malamai suna kawo su ne don babin ko a babin gudun tashin hankali. Duk tashin hankalin da zai jawo a kashe rayukan al'umma da yawa, wajibi ne musulmi ya nisance shi. Ku duba irin abin da yake faruwa in aka samu irin wannan abu, ko musamman a ce tsakanin Kirista da musulmi, wani Kirista ne kaza aka yi aka kashe shi ko makamancin wannan wanda ba hukuma ce ta kashe ba, ba dama fitina ta iya tsayawa. Amma kila da hukuma ce sai aikata aka yi wani abu, za a yi ta shari'a a kare kuma a kai ga abin da zai tsaya waɗannan irin fitilu. Allah ya sauke. Wani kuma nan yana tambaya akan malam menene hukuncin musulmin kai da ya yi kunan baƙin wake. Nan ma ashe wani irin ta ce wannan tambaya din, menene hukuncin ƴan ƙunar baƙin wake kamar yadda yake faruwa a Palestine? To kaga wannan ita ma yana da cikin suna cikin tambayoyin da ba su yi mai wannan tambayar amfani ba, ma'ana ba ta da alaƙa da mutum zai aiki da abun ko ba zai ba tsakani da Allah. Yawwa, amma so ake aji. Yawwa, wannan mai karantar wannan shi ma mai ra'ayinsa ne, ko kuma wani kuma hakikatan wani da gaske ne so yake ya ji mai hukunci. To hakika ba ni da ra'ayi nawa haka ko na son zuciya, na yi bincike na samu mana maganar malamai da muka yadda da su. Kuma a wannan zamani din akwai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana da fatawa akan wannan, ya ce aikata irin wannan aiki haramun ne sawa'un ga 'yan Palestine da wanda ba 'yan Palestine ba. Saboda me? Duk abin da zai jawo mutum ya kashe kansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kashe kansa. Yawwa, ya ce man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyamah, duk mutumin da ya kashe kansa da wani abu to da wannan abun za a yi masa azaba ranar tashin al-qiyama. Ya ce waɗanda suke kafa dalili da wata riwaya ko hadithin al-Bara ibn Malik lokacin da aka je yakin al-Yamama, an je za a shiga wani gari aka kasa shiga, sai ya ce a sa shi a harba shi a jefa shi cikin garin don ya buɗe ƙofa musulmi su shigo. Sai suke kafa dalili da wannan bayan ga wai ga kafirai nan sun ce wai dan me zai jefa kansa, ashe ya je ya jefa kansa cikin halaka kazalika. Wannan malamin Uthaymeen ya ce wannan ba dalili bane, domin maganar da ake shine man tayaqqana mautahu, duk mutumin da ya tabbatar da cewa in yaje ya aikata abu kaza mutuwa zai yi, kuma yaje ya aikata to ya kashe kansa, wannan shine zancen. Wancan kuwa an jefa shi ya buɗe ƙofa ne, an gane nufinsa ya buɗe ƙofa don ya rayu ƴan uwansa su shigo a cigaba da yaƙi. To masu waɗancan abubuwa sai suka fara dalili da wannan hadithin, su ce ai shikenan to ya halatta a irin wannan mutum ya jefa kansa cikin abokan gaba ya halaka su ya kashe wasu daga cikinsu. Waɗannan abubuwa ƴan uwa da ake faɗa, hakika wani abu ne wanda duk lokacin da za ka yi abu ka tambayi meye hukuncin Allah cikin kansa, ba saboda kawai kana sha'awa ko kuma masu irin wannan abin suna burge ka ba. Mai malamai na addinin musulunci bina'an akan Qur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka aikata, abin da suka yi wannan shine zai zama mana sunna. Ina fatan mun gane. Za ka wannan abin bai halatta ba, duk da za ka ji wasu malamai suna faɗin cewa ya halatta. Shi yasa na kawo maganar da sanadina ba ra'ayina ba na malamin da ya rayu a irin lokacin da ake waɗannan abubuwa. Allah ya samu dace. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum.